Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin dawowa a wannan shiri na hantsi na yau Litini 6 ga watan Disamba. Bayan labaran duniya, za a ji wata hira da ministan shari'a na Najeriya Alhaji Abubakar Malami kan karar da gwamnonin jihohin Najeriya 36 suka shigar ta neman a dakatar da gwamnatin tarayyar Najeriya daga biyan bashi a madadinsu. Kamar yadda muka saba kowace ranar Litini, yau ma muna dauke da shirinmu na zauren matasa wanda Nasiru Adamu Ilkaya ke gabatarwa. Haka kuma muna tafa da sharhin jaridun Najeriya, sannan sai wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan bar mana a kan na'ura. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba, ta da fatar an wayi gari lafiya. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya. Wasu fashe-fashe biyu sun afku a sansanonin Majalisar Ɗinkin Duniya a garin Gao da ke arewacin Mali a jiya Lahadi, inda suka yi ɓarna amma ba su zama sanadiyyar asarar rayuka ba, in ji wani ɗan jaridar AFP wanda ya gane wa idansa. Fashe-fashen da suka afku da sanyin safiyar sun girgiza barikin tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke ƙasar Mali mai suna MINUSMA, lamarin da ya tilastawa wasu mazauna wurin mafaka na tsawon sa'o'i biyu. Rundunar sojan Faransa ta bayar da rahoton ɓarnar kaya kawai, amma ba ta ba da wani bayani kan yiwuwar wanda suka kai harin ba. Mai magana da yawun MINUSMA, Miriam Desabels, ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na Faransa na AFP cewa an kai harin kan wasu sansanoni biyu da ke arewacin ƙasa a ranar Asabar da ta gabata ba tare da wata ɓarna ba. Tashe-tashen hankula na baya-bayan nan a ƙasar da ke yammacin Afirka na zuwa ne bayan kashe mutane 31 a wani hari da wasu da ake zargi mayaka masu tsatsauran ra'ayi ne suka kai a ranar Juma'a a kusa da garin Bandiagara da ke tsakiyar ƙasar. Kasar Mali dai na fafutukar ganin an shawo kan rikicin masu kishin Islama da ya fara barkewa a arewacin kasar a shekara ta 2012, kuma tun daga lokacin ya yi sanadiyar mutuwar dubban sojoji da fararen hula. Duk da kasancewar dubban sojojin Faransa da na Majalisar Ɗinkin Duniya, rikicin ya mamaye tsakiyar kasar Mali ya kuma bazu zuwa makwabciyarta Burkina Faso da Niger.
To a gaida Yusuf da ya karanto mana labarai daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To ga dukkan alamu dai gwamnonin jihohin Najeriya 36 ƙarar nan da suka kai wato da neman wato ya zama wani abu daban ga abinda da aka yi tsammanin zai wakana, wato kenan ya dau sabon salo, saboda a bangaranta wato gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce ita fa tana kokari ne ta kare haƙoƙin jihohi da ƙananan hukumomi, bugu da ƙari kuma so take ta cika alƙawarin da ta ɗauka a baya. Ministan Shari'ar Najeriya Alhaji Abubakar Malami ya ci gaba da gayawa abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande cewa
ita nike kariya, haƙƙin gwamnatin tarayya nike kariya, domin an shigar da Attorney General a matsayin party a shari'ar nan, an shigar da gwamnatin tarayya a matsayin party. Saboda haka idan aka samu damuwa wanda an riga an same ta, akwai oda wanda kotu ta ce a kama dukiyoyin gwamnatin tarayya da na jihohi da na ƙananan hukumomi domin tabbatar da wannan haƙƙi. Saboda haka ina da haƙƙi na ganin da cewa na ba gwamnatin tarayya kariya ba a cutar da ita ba, ta dukkan an yi ɗora mata haƙƙi wanda ba nasa ba ne. Saboda haka maganar da danganci me ake ciki dangane da abin da ya danganci consultant, ban ɗauki consultant ba domin ni ba ɗan kwangila ba ne. Consultant ɗin nan na farko su gwamnoni su suka ɗauki abinsu, da na biyu ƙananan hukumomi suka amince da su, suka daidaitu a kan mu'amala ta shari'a waɗanda consultants ɗin suka gabata su a gaban kotu suka yi ɗan tada abin da ake kira consent judgment, wato hukunci da aka shigar akan tsari na amincewarsu. Saboda haka sun fi kusanci gare ni. Gwamnoni da ciyamomin ƙananan hukuma sun yi kusanci gare ni da waɗannan 'yan kwangila.
Amma sun kalubalance, su gwamnonin sun kalubalance ka na cewar da kai akwai takarda da kotu ta bada na ka bada umarni a biya wannan kuɗi. Sun kalubalance ka sun ce ka kawo musu inda wannan takardar kotu ta bada cewar a biya wannan kuɗin. Kana da ita?
Zan turo ma wannan takardar, amma da abu mafi a'ala da ya kamata ka fahimta shi ne ƙungiyar gwamnoni ita ta amince da cewa a biya wannan kuɗi. Saboda haka don an samu canji game da wani baƙon shugaba tsakanin wanda ya yi wannan mu'amala, kansu ya kamata su zargi kansu. Wannan ainihin shugabancin ainihin ita ƙungiyar gwamnoni da shugabancin ƙungiyar ƙananan hukumomi sun suka amince akan wannan a wata gaba da ta gabata. Na gaya ma wannan mu'amala ta haddace tun 2013 shekara ta 2013. Kanin ainihin zama attorney general kanin shugaban kasa Muhammadu Buhari ya zama shugaba. Saboda haka idan an samu canjin shugabanci ba shi zai walwale abin da sun kai a wancan ba. Saboda haka in za su yi kuka kamata su yi kuka da kansu, saboda shugabancin kungiyar su shi ya shuka wannan mu'amala, shi ya girgire ta, shi ya mu'amala, shi ya tabbatar da ita. Ba wai gwamnatin tarayya ta turkata musu ba. Gwamnatin tarayya ba ta san fanda aka yi ba. Sanda aka samu fahimta tsakanin consultant da gwamnoni gwamnatin tarayya ba ta sani ba. Sanda aka samu fahimta tsakanin consultant da shugabancin ƙananan hukumomi gwamnatin tarayya ba ta sani ba. Suke kiɗin su suke rawa, su suka ɗauki consultant ɗinsu, su suka amince a biya su, su suka yi entering consent judgment, su suka fara biyan su kamin yanzu. Saboda haka magana cewa an samu canjin shugabanci ya walwale abin da sun ka kulla bai kuta so ba gare mu.
To a ƙarshe minista, ana iya cewa wannan zargi da suke yi na cewar ka karɓi abun gore ya tabbata haka ne ko kuwa?
A kan wace gaba zai tabbata, tunda Abubakar Malami dai ba ɗan kwangila ba ne. Abubakar Malami bai ɗauki consultant ɗin nan ba, su suka ɗauki adinsu. Ko da suka ɗauke su, Abubakar Malami bai so zama minista ba.
Ministan Shari'ar Najeriya kenan Alhaji Abubakar Malami a hirarsu da abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande kan karar da gwamnonin jihohin Najeriya suka shigar ta dakatar da gwamnatin tarayyar Najeriya daga biyan bashi a madadinsu. Har yanzu dai ga Yusuf Aliyu Harande da karashin labaran duniya.
Kungiyar Taliban da ke mulkin Afghanistan a jiya Lahadi ta yi watsi da zargin da kasashen yammacin duniya ke yi mata na aikata kisan gilla kan jami'an tsaro da ke da alaka da hanbarariyar gwamnati da Amurka ke marawa baya a birnin Kabul. Tana mai cewa kungiyar masu kishin Islama ta himmatu sosai wajen aiwatar da wata afuwa a fadin kasar. Abdulkahar Balkair, kakakin ma'aikatar harkokin wajen Afghanistan, ya wallafa a shafinsa na Twitter cewar duk wani ɗan ƙungiyar Taliban da aka samu da laifin karya dokar afuwa za a gurfanar da shi a gaban kuliya tare da hukunta shi. Za a yi bincike sosai kan abubuwa da suka faru na kisan kiyashi, amma bai kamata a ɗauki jita-jita ba da ba ta da wani tushe a zahiri. A ranar Asabar, Amurka ta jagoranci kasashen yammacin duniya da ƙawayenta wajen yin Allah wadai da rahoton da ke cewa ƙungiyar Taliban ta kashe ko kuma ta tsare wasu tsofaffin jami'an 'yan sanda da na leken asirin Afghanistan sama da mutane 100 ba bisa ka'ida ba tun bayan da suka koma kan karagan mulki a tsakiyar watan Agusta. Mun damu matuƙa da rahotannin kashe-kashe da tilasta ɓacewar tsofaffin jami'an Afghanistan, kamar yadda ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch da sauraronsu suka rubuta, in ji sanarwar da Amurka, Tarayyar Turai, Australia, Burtaniya, Japan da sauraronsu suka fitar, wanda ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanar. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Gambia Adam Barrow ya lashe zaben sadarata mai yawa tsakanin sa da abokin takararsa a ƙuri'ar da ta kafa shinge na kafa sabon babin demokradiyyar karamar ƙasa a Afirka ta yamma.
To labaran duniyar kenan aka saurara daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To ana sauraron shirye-shiryen ne a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya sauraron mu koko a je shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba, a ɗan shakata da wannan. Madalla yanzu kuma lokaci yayi da Nasiru Adamu Ilhikaya zai shigo da shirin zauren matasa.
Zauren matasa.
Masu sauraro barkanmu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓo abubuwan da ke cewa matasa tuwo a ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na VOA za mu kammala darasin kyawawan ɗabi'u na kaka da kakanni. A nan Sambo Jibrin ya duba matakan da masu ruwa da tsakiya dace su ɗauka don daidaita lamura, ciki kuwa da sarakunan gargajiya da gwamnati kanta. Matasan da suka haɗa da Ya'u Yakubu Yobe, Yusuf Abdulrazak, Shamsuddin Ilyasu, Abubakar Musa Saulawa, Ibrahim SD Kusfa Zaria, Sambo Jibrin Sambo Jada Adamawa, Hauwa Abubakar, Anas Sani Kafinta, Buhari Yunusa Kumuriya da Kabiru Idris sun bayyana ra'ayoyin nasu ne a zauren da ya zauna a ofishin muryar Amurka na Abuja.
Ina kira ga ita NOAA, National Orientation Agency.
Ai dazu kai kira gare su.
Har yanzu dai shi yasa nake ƙara jaddadawa ne har yanzu. Ina ƙara kira gare su su tashi tsaye su ma a cikin six geopolitical zone da muke da su, larduna shida da muke da su a ƙasar nan gabaki da. Ko ni lardi ta duba al'adunsu da suke da shi wanda suka bari ta tashi ta dinga wayar musu da kai muhimmancin bin al'adu da kuma hatsari wajen muhimmancin dan adam gabaki daya, ko kwance humanity a don muhimmancin dan adam da sauransu gabaki daya, rai a yadda za a girmama rai. Na gaba ina kira ga ita Ministry of Education da ka samu na bukata ta dawo da asalin wannan darussan nan na history wanda me wanda zai taimaka wajen bin al'adunmu da sauransu, kamar yadda wani mawaƙi ke fara Bob Marley ce, in ka karanci tarihinka zaka san daga inda ka fito. To wannan ma yana ɗaya daga ciki, ya kamata muna kira ga ita Minister of Education su zanna su duba da kyau su dada wannan syllabus din. Na gaba shi na ƙarshe shine ne, ina kira ga asalin kafafen yaɗa labarai na ƙasa gabaki ɗaya wanda suke zaman kansu da kuma na gwamnatoci na jihohi da gwamnatin tarayya, muna kira gare su suma su kirkiro da wasu shirye-shirye wanda zai dinga tunatar abin da ya shafi al'adunmu da sauransu gabaki daya. In mun an kirkiro da wannan shirye-shiryen gabaki daya, shi ma zai taimaka wajen me, wajen ra'ayin al'adunmu da kuma kawo zaman lafiya a ƙasa da son juna da sauransu gabaki daya. Shi ne maganar da zai
Yusuf Gombe.
To alhamdulillah, kiran da zan yi na farko ga iyaye ne, iyayenmu. Ya kamata a ce in suka ma ƴaƴansu alƙawari su rika cikawa. Kar ka faɗa ma ɗanka abin da ka san ba za ka iya cika masa ba. Na biyu, shuwagabanni, in kuka zo kai wa talakawanku alƙawari, to lalle ku tabbatar da cewa kun cika wannan alƙawarin. Daga ƙarshe, ina fatan Allah ya sanya mu al'ummarmu na Hausawa, musamman Arewa, kowa ya dawo ga al'adansa, kuma su ma iyaye da sarakuna da su shuwagabannin kowa ya sauke haƙƙin da ke yara ta yi a kansa. Ina fatan Allah ya sa mu dace.
Abubakar.
Kiran da zan yi shi ne ga iyaye su ƙara kamar ba da himma wajen kula da tarbiyyar yaransu da kuma ɗaura su akan hanya wanda shi ne mafi daidai misali.
To shi kenan. Ibrahim SD Kusfa Zaria mutumin Abuja kuma
a dan laikan. Kiran da zan yi na ƙarshe a wannan gida shi ne, yana da kyau iyayenmu da Allah su ringa sa ido sosai ga ƴaƴansu wajen shige da ficensu da wa suke al'amura da sauransu. Sannan su ma iyayen ko in ce magidanta, yana da kyau a ce sun sa ido sosai wajen abubuwan da ke kaiwa da dawowa ga matayensu. Menene matayensu? Saboda na tuna wani abu ne, abun da na tuna a kwanakin baya shi ne, an yi magana kayi magana da Hauwa Dazu game da maganan cewa sukan hana mazaje fita da abinci waje da sauransu. Sai wani abu ya fado min cewa akwai wani aboki na da ba gida ɗaya suke tare da mahaifiyar shi ba, ya zamto cewa suna sa mata abinci a aika mata da shi. To abin da ya sa ne kawo wannan maganan shi ne, yana da kyau a ce su kansu magidantan suna sa ido sosai akan cewa shin ba wai kaga an fita da kwano ko koro ba an kai ma mahaifiyanka abinci ba, ka tsaya kai bincike kaga cewa shin me aka zuba koko menene a ciki. Abin takeici, abincin an sa abincin sunan abinci amma abincin yana can kasan kwano, wanda kai kanka bai kyautu a ce ka ci wannan abincin ba, a ce mahaifiyanka kuma aka kai mata wannan. Kaga akwai rashin kyautatawa, kuma hakan ya taso ne daga rashin sa ido ga su mai
ilimi. An tsotsa mai naman ba a bari
babu naman ma ballanta na ka ce. To kaga gaskiya yana da kyau a ce da su magidanta suna sa ido sosai game da matayen da suke tattare da su, musamman irin wannan bangaren. Kiran da zan yi kenan, da fatan za a ina ma wannan zaure fatan alkhairi.
Anas Sani Kafinta.
To Alhaji, ni kiran da zan yi gaba ɗaya ga community ko in ce a society shine, idan abu ya taso ya kamata a ce mutane ana haduwa ana shawarwar ana shawara. Idan abu ya taso a cikin al'umma, to a samu al'umman nan ta zauna ta fitar da mafita. Idan ga yara ne aka samu wani yaro wanda ya zamanto yana da matsala, matasan ko in ce matasan ko in ce gaba ɗaya ma society unguwa su taru domin su fitar da wannan matashin daga wannan halin da yake ciki. Walau karatu ne yake da bukata, za a dau nauyinsa ne, to ayi kokari a dau nauyinsa. Sannan kuma kasance masu kyauta, domin kyauta ma tana sa mutum ya zamanto yana kaunar ka. Amma in ka zama ruwaci zaka ga gabaki daya mutane za su tsane ka ne. Amma duk wanda kake kyautatawa insha Allah duk abin da ka gaya masa zai bi. To dan haka ina kira ga al'umma da mu kasance masu kuma masu wadatar zuci. Duk abin da ka ga ba naka bane, dan ba al'adarmu bane ka je ka rinka hangin abun wani. Kowa ya tsaya da abin da rabanka. Abin da zan faɗa kenan.
To ma'ana duk abin da ya zama na mutum ne in ya dage zai same shi ta hanyar kyau.
Wannan haka yake. Duk abin da yake.
Alhaji Kabiru Idris.
An kai ne kiran da zan yi. Na farko dai magana yin fina-finan suna taka rahu sai wurin gurɓata tarbiyya to yana da kyau masu halinmu da malamanmu su shigo cikin sha'anin kamar shekara ɗaya biyu da ya wuce an sa budget kusan 9 biliyan ana magana za a gina film village a Kano to gwamnati bai kamata ba ka tabbata ya kamata ta gina musu kuma ta sa musu ido a sa musu dokoki to ya ga duk wannan abin da yake da cewar kusan 80% na cewar tarbiyya ya kunce duk yawanci gidajenmu na arewa da wani ka gidan da babu TV kuma ana kallon nan tun da sai hadari yawanci in ya musamman in ba makaranta to zai taimaka ma mana yaranmu da sauransu su dinga kyautata a nan kyashi al'ada da sauransu samu
wato kwana ke ka goyi bayan wannan abu da aka yi ne wanda ba amince ba yawancin mutane da su yadda da a yi wannan ƙauyen ko kuma ce wannan dandali na yin fina-finai na Kano
ba to an kan yanzu ba amince ba kuma har zana fim din a tsara a yi musu kawai a sa musu ido a sa musu jokoki malamai su shigo cikin sha'anin masu kuɗi su sanyo hannun jarinsu yanzu abin kasuwanci ne shi ne dai ba a hana abin nan ba doka ta yadda a yi to a shigo cikin kowa samu
in za a yi wata al'ada ko tarbiyya ma za a iya amfani da
zamani sosai
yan uwa to Shamsu kai ma kamar ka so kan mara baya kana da bambancin ra'ayi ne a kalmominka na karshe da Alhaji Kabiru
a gaskiya maganan da ya faɗa gaskiya ne sai dai ni abin da nake so in dan ƙara a nan shi ne ana ta magana a kan iyaye gaskiya ne iyaye su ne farkon tarbiyya na mutum abinda na ji ba a ƙara ba shi ne a kai nake so in ƙara dole iyaye su koya wa yara son juna in mutane suna son junansu ba ka iya cutar da wanda kake so yaron kai ko ya zama ciyaman na local government ɗinsu in ya juya ga yana son wannan mutanen ba za a ba shi kuɗinsu ya cinye ba ba zai iya musu ta'addanci ba ko da ba zai iya duk wani abin da zai cutar da su ba zai iya ba saboda yana son su suna son shi baya iya cutar da waɗanda suke son shi shi ba zai iya cutar da su ba su ba za su iya cutar da shi ba to gaskiya ni ina ganin iyaye ya kamata su ƙarfafa wannan harkar a anguwa kar a koya musu kyaran mutane wannan na gaba da wancan na gaba da wancan duk shi ne ya jawo taɓarɓarewar mutane gaskiya wannan ƙasar
a gaishe ku matasa sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu fara bitar muhimman shirye-shiryenmu na wannan shekara ta 2021 da ke shirin bankwana A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu El-Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya.
Wassalamu alaikum.
To kai ma a gaishe ka Nasiru, yanzu kuma ga Babangida Jibrin da sharhin jaridun Najeriya.
Sharhin jaridun ne da jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran tana cewa gwamnatin kasar Burtaniya ta kafa dokan hana 'yan Najeriya shiga kasarta tun daga yau Litinin sakamakon karuwan 'yan Najeriya da ke dauke da kwayoyin cutar Omicron na coronavirus da aka gano a kasar ta Burtaniya. Sakataren lafiya na Burtaniya Sajid Javid shine ya tabbatar da haka a wani sako ta Twitter. Sai kuma jaridar Premium Times da ake bugawa ta yanar gizo jaridar da ta bayyana cewa janar Muhammad Wushishi da ya kasance tsohon hafsan sojojin Najeriya a zamanin gwamnatin farar hula da Alhaji Shehu Shagari ya rasu a birnin London sakamakon doguwar jinya. Tuni dai gwamnan jihar ta Niger Abubakar Sani Bello da shugaban kasa Muhammadu Buhari da shugaban majalisar dattijan Najeriya Ahmad Lawal suka aike da sakonsu na ta'aziyya ga gwamnatin jihar Niger da karamin hukumar Wushishi da kuma masarautar Kwantagora da dokacin al'umma Najeriya bisa wannan rasuwa na janar Muhammad Wushishi. Sai kuma jaridar PM News da ake bugawa a Najeriya, jaridar da ta ruwaito cewa yanzu haka wasu jami'an tsaro da suka yi rakiyar shugaban kasar Afirka ta Kudu da ya kawo ziyara Najeriya Cyril Ramaphosa an kwashe su zuwa gida bayan da aka gano suna dauke da cutar coronavirus. Jaridar da ta bayyana cewa wasu jami'an tsaron shugaban kasar guda biyu an kwashe su ne zuwa Afirka ta Kudu a wani jirgi na musamman bayan da aka gano suna dauke da wannan cuta, inda hukumomi suka killace su a birnin Abuja. Ministan tsaron Afirka ta Kudu Tunde Modise shine ya tabbatar da hakan ga yan jarida a Ivory Coast. Sai kuma jaridar Daily Post, daya daga cikin manyan labaran, tana cewa yan bidiga sun datse hanyar zuwa Kwantagora daga Mina, inda kuma suka harbe-harbe tare da sace wasu fasinjoji da ke kan hanya ta tafiya Kwantagoran ko shigowa Mina. Lamarin da ya faru ne a garin Yakila da garin Gabas da suke karamar hukumar Rafi a jihar ta Niger. Jaridar Daily Post dai ta ce masu zirga-zirga akan wannan hanya sun kwashe sa'o'i da dama kafin daga bisani yan bindigan, bayan sun ci karansu ba baka, suka yi awan gaba da wasu fasinjoji. Sai kuma jaridar Daily Trust, daya daga cikin manyan labaran, tana cewa wasu jiga-jigan ƴaƴan jam'iyyar APC da suka hada da gwamna Kayode Fahimi da Abubakar Badaru na Ikiti da Jigawa sun bayyana goyon bayansu ga Ahmadu Haruna Zago a matsayin shugaban jam'iyyar APC a jihar Kano, abinda kuma ke nuna goyon baya ga bangaren Malam Ibrahim Shekarau, tare da nuna adawa kenan da bangaren gwamna Abdullahi Ganduje, inda Alhaji Abdullahi Abbas ke zama shugaban jam'iyyar na bangaren Ganduje. Babin ya ji firin muryar Amurka daga Najeriya.
Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan kira ku aje mana kan na'ura.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na muryar Amurka, mai magana Alhaji Musa, American Shugaban Najeriya. Na wadar Aziza zan aika, ina kira ga manyan mutane shugabanninmu na Najeriya. Waɗannan mutanen da ke magana ƴansa ba sai kowa rayuwa ba. ƴansa wani bangare ne wanda an kaso a dingiza wannan bala'i don Najeriya ta ƙara wani gajiwa, Allah bai yarda ba. An ka dingizo magana Boko Haram, an ka dingizo magana kidnapping da masu waɗa manoma da Fulani. Duk wasu abubuwa ne waɗanda an ɗingizo su ne dai a wargaje Najeriya. An ka ɗingizo ƴan diaspora waɗanda suna kashin police suna tarwatsa gidan yari, duk an yi shi ne saboda mi don Najeriya tarwatse. Domin al'ummar arewacin Najeriya, Allah ya sa mana hazaƙa da hankali da tunani, waɗanda mu ba ma san rigima.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na muryar Amurka, sunana Ali Bakuri Joga. Wato shugabanni su sani lawa, akwai nauyin da Allah ya dora musu kuma Allah zai tambaye su. Mutum yana asibiti kwana biyu a ce wai dan bai da kuɗi ba ta bashi ba. Gwamnati ta ba da magani wanda za a kula da talakawanta domin kayansu na dukiyarsu ba. In ba haka ba, yana bin mai haƙƙi, Allah zai tambaye shi lahira.
Assalamu alaikum, sashen Hausa BOA Amerika. Mai magana Abubakar Muhammadu Illel Amurawa. Wai ana waɗan wani abubuwa wasu na musu, akwai ƴan hashin daji, akwai ƴan hashin hanya a jihar Sokoto. Wani mutum na musu ne, to shiga da ƴan sanda ka yawo da tayoyi cikin motocinsu, ko mara lahiya ka go sai ka sarke shi wurin su kawo ci, kowa sai ya ba su.
To Allah shi kyauta, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman fa a taƙaice.
Wasu fashe-fashe biyu sun afku a sansanonin Majalisar Ɗinkin Duniya a garin Gawo da ke arewacin Mali a jiya Lahadi, inda suka yi ɓarna amma ba su yi sanadiyar asarar rayuka ba. Ƙungiyar Taliban da ke mulkin Afghanistan a jiya Lahadi ta yi watsi da zargin da ƙasashen yammacin duniya ke yi mata na aikata kisan gilla kan jami'an tsaro da ke da alaƙa da haramtacciyar gwamnati da Amurka ke marawa baya a birnin Kabul. Kana an ji cewar shugaban Gambia Adam Barrow ya lashe zaben sa da rata mai yawa tsakanin sa da abokin takararsa a kura da ta kafa shingen sabon babi na demokradiyya a karamar ƙasa da take yammacin Afirka.
To masu saurari, a nan za mu ja labulin shirin namu na hantsi sai zuwa karfe 4 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi karfe 3 kenan agogon Ghana. Za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande wanda ya karanto mana labaran duniya, da Jumbe Hamza wanda ya haɗa da Solomon Abu da taimaka mashi, da ma injiniyanmu na yanzu Fira, ni Ibrahim Kalamu Sigirba ke muku fatan alheri. Wassalam.